sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 15 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi da farko, za ku ji cigaban tattaunawarmu da Malam Aminu Yakubu Lame, ɗan Najeriya mazaunin Amurka, akan dambarwar siyasar Amurka game da binciken da FBI ta yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zauren matasa na Nasara da Ma'el Hikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Lahadi, wani jirgin ruwan da Majalisar Dinkin Duniya ta hayarsa ɗauke da tan 23,000 na alkamar Ukraine ya tashi zuwa Habasha a karan farko daga Ukraine da yaƙi ya daidaita da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa. Jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan Yuznei na ƙasar Ukraine da ke gabashin Odessa, kuma yana kan hanyarsa zuwa ƙasar Djibouti, inda za a sauke alkamar a kai ta Habasha a ƙarƙashin shirin Majalisar Dinkin Duniya na shirin samar da abinci a duniya. Ukraine da Rasha sun cimma yarjejeniya da Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya makonni uku da suka gabata don sake fara jigilar alkamar ta tekun Bahar Aswad don kawo ƙarshen matsalar sufurin kayayyaki da ke faruwa a duniya tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a watan Fabrairu. Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauka na fuskantar barazanar yunwa. A gefe guda kuma, ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar nukiliya ta Zaporizhia a ƙasar Ukraine, inda jami'an Ukraine ke zargin sojojin Rasha da harba makaman roka akai-akai akan tashar, lamarin da ke barazana ga wani mummunan hatsarin nukiliya. Ma'aikatar lafiya ta Masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin 'yan Coptic da ke unguwar Imbaba da ke birnin Alkahira mai yawan jama'a. Shaidu sun ce gobarar ta tashi ne dalilin wata na'urar sanyaya ɗaki. Jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benin cocin Abu Safin. Shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashi sa'o'i uku kafin su isa wurin, yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne ƙanana. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Masar sun rawaito waɗanda lamarin ya faru a gaban idanunsu, sun ce gobarar ta tashi ne bayan katsewar wutar lantarki a cocin, lamarin da ya sa na'urar samar da wutar lantarki ta kunna fitilu da na'urorin sanyaya wuri, lamarin da ya haifar da tartsatsin wuta. Firaminista Mustapha Madbouly tare da Janar Ahmed Rashid, gwamnan lardin Giza da cocin take, sun je wurin da gobarar ta tashi. Sun gabatar da ta'aziyyar gwamnati tare da yin alkawarin taimakawa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira jiya Lahadi da a yi nazari sosai kan sammacin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke jihar Florida, da kuma ko zai iya illa ga tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar fadar White House a shekarar 2021. Muna da damuwa mai yawa. Dan majalisa Mike Tuna, jagoran 'yan Republican a kwamitin leƙen asiri na majalisar, ya shaidawa shirin gidan talabijin na CNN da ake kira State of the Union. Na ɗaya shi ne ko binciken ya dace ko a'a, wanda Attorney General Mark Garland ya ce shi da kansa ya ba da izini kafin wani alkali na Amurka ya amince da shi. Bayan binciken na ranar Litinin da ta gabata, jami'an FBI sun kwashe kwalaye 20 na kayan da suka ce sun haɗa da fayil-fayil na sirri guda 11, ciki har da wasu da aka yi wa lakabi da mafi girman matakin tsaro na Amurka, wanda dole ne kawai a iya duba shi a cikin ingantaccen tsaro na gwamnati. Gidan Trump bai kasance irin wannan wuri ba, ko da yake tsohon shugaban na Amurka yana ikirarin cewa ya sauya matakin bayanan kafin ya bar ofis, kamar yadda yake haƙinsa ne ya yi hakan. Sai dai tuni jami'an Amurka suka ce babu wata takarda da ke nuna cewa ya sauya matakin takardun da jami'an FBI suka gano.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, Malam Aminu Yakubu Lame ya bayyana muna muhimmancin takardun da aka kwashe a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. To ko shin abubuwa dake tasowa a wannan lokacin ka iya shafar aniyar shugaba Trump na neman tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2024? Tambaya kenan da naiwa Malam Aminu Yakubu Lami.
Sosai ma. Zai iya ta wajeje biyu. Na farko za su iya kama shi in kaman Attorney General na kasa ya tabbatar cewa ya kai kotu kuma ko sa ba su tabbatar cewa ya kai doka. Za a iya kama shi a hukunta shi to kaga za ka kama shi kuma ka aka kai shi gaban hukuma akan musamman akan rike abubuwan wato sirrin kasa ya wani ya lalata masa duk wani abin da yake da niyya gaba kaman su takar shugaban kasa na biyu in har ya zama cewa ai da ana dan kiskis akan kaman cewa wataƙila wannan zai sa ya ƙara tashi da masu goyon bayan sa to amma yanzu sun yi shi saboda sun san cewa alakan abin in har an tabbata abin da yake nan saboda dama Republicans tarihin su ai masu son tsaron kasa ne to yau an ce ga wanda ya muku shugaban kasa ya zama shi yake daukar abubuwan tsaron kasan ku yana ko sayarwa wasu wanda sun sani abokan gaban America kaga ai abin bai kamata ba saboda haka wannan zai iya wannan in har suka tabbata din zai lalata masa abin nan kuma dama akwai masu suke akwai wanda suke mai magagashi a cikin Republicans din ai Republicans din yanzu alaba take dama ko wanda za su fito kaga yanzu kamar wannan Liz Cheney ga alamu kamar za ta fito ta takan shugaban kasa kaga za ta janye masa wasu daga cikin ya Republicans kuma you know akwai masu wani goyon bayan ta manya-manya Republicans wanda sun jima a fatan suna zaune kafin ma Donald Trump ya shiga Republican Party
to wani abin da ya faru kana ganin akwai wani darasi da kasashe irin dama za su iya dauka na ganin cewa ko da ka taba zama shugaban kasa akwai laifin da za ka yi a iya a hukunta ka bayan ka sauka
eh to babban darasi shine doka ko kai waye doka za ta yi hukunta ka America da shugaban yanzu mun gani da shugaban Trump a ballantar kuma gwamnoni na mamacin nan wani da ko ƴan wato ƴan majalisar dattije ko su abin nan wanda an hukunta su sun shiga force na sun dawo a na yan kwanakin nan akwai na jihar Illinois gwamnan jihar Illinois wanda lokacin da Barack Obama ya bar wato majalisar dattije na jihar Illinois da zai yaje majalisar tarayya aka kama shi yana neman sayar da kujeran wanda ɗan siyasa ya je force na shekarunsa bakwai a force na to saboda haka wato babban da sai shi ne cewa doka bin doka da ya dare doka da kama doka a nan kasan dole ne kowa ya bi doka an kama baka bi doka ba kuma kariya ka san cewa dokar ba ta ka za a hukunta ka ko kai waye ko kai shugaban kasa kuma wato ba shi ne ka ba ma daga mulki kamar na Trump Republicans sun kisa cire shi yanzu gashi ta zo ta same shi ai to kaga wannan shi ina ga shine babban da sun cewa ba wai za ku yi mulki ba za ku yi doka bane ku ce dokan kawai sai dai a sa kan wasu amma ku saboda ku ɗan majalisar dattije ko kai shugaban kasa ko ka taɓa shugaban kasa wannan ba zai kawo ka ba wannan duk ba abin da mai tunda kaga da suka je za su shiga gidan shugaban kasa ai baya wannan gidan bai jihar yana New York saboda ana tuhumar sa a New York amma kuma masu tsaron gidan shugaban kasa saboda sun ga takardun daga kotu su suka bar masu zuwa gidan suka shige gidan suka kai suka karka su ko ina cikin gidan dan saboda sun san doka shi
Malam Aminu Yakubu Lami kenan mai sharhi akan sha'anin Amurka har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya
Ma'aikatar lafiya ta kasar Zimbabwe ta ce barkewar cutar kenda ta kashe yara 80 a kasar tun daga watan Afrilu inda ta dora alhakin kan yawaitar tarukan cuci-cuci. A cikin wata sanarwa da kamfanin lantarkin labarai na Reuters ya gani a jiya Lahadi, ma'aikatar ta ce barkewar cutar a yanzu ta bazu a duk fadin kasar inda adadin waɗanda suka mutu ya kai kashi 6.9 cikin 100. Sakataren kiwon lafiya Jasper Chimeza ya ce zuwa ranar Alhamis an samu rahoton mutane 1,036 da ake zargi sun kamu da cutar yayin da 125 aka tabbatar sun kamu da cutar tun bayan barkewarta inda Manicaland dake gabashin Zimbabwe dake da mafi yawan masu kamuwa da cutar sanarwa ta ce ma'aikatan lafiya da kula da yara na son sanar da jama'a cewa cigaba da barkewar cutar kenda da aka fara bayar da rahoton ta a ranar 10 ga watan Afrilu tun daga lokacin ta yaɗa a faɗin ƙasar bayan tarukan cuci. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya shaida shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un cewa kasashen biyu da su fada cikakkiyar alakar da ke tsakanin kasashen biyu tare da kokarin bai daya inji kafar labarai ta Pyongyang a yau Litinin. Kamfanin lantsin labaran Koriya ta Arewa KCNA ya bayyana cewa a cikin wata wasiƙa da ya aike wa Kim domin murnar ranar 'yantar da ƙasar Koriya ta Arewa, Putin ya ce kulla alaka ta kud da kud za ta kasance cikin moriyar kasashen biyu, kuma za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaro da zaman lafiyar zirin Koriya da yankin Arewa maso gabashin Asiya. Kim ya kuma aike da wasiƙa ga Putin yana mai cewa an kulla kawance tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa a yakin duniya na biyu bayan samun nasara kan ƙasar Japan da ta mamaye yankin Koriya. Kim ya yi hasashen haɗin gwiwa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa zai bunƙasa bisa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2019 lokacin da ya gana da Putin. A watan Yuli ne Koriya ta Arewa ta amince da cin gashin yankunan gabashin Ukraine biyu da suka balle daga Ukraine waɗanda Rasha ke marawa baya a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Kuma jami'ai sun yi hasashen cewa za a tura ma'aikatan Koriya ta Arewa yankunan domin taimakawa a gine-gine da sauran ayyukan kwadago.
Gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Bye.
Har yanzu ne kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna kawo muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokaci da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake dabo abun da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jayanci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Waɗanne hanyoyi za a bi don dinamiki akan matasa masu mummunar ɗabi'a? Amina Fadar gwamnatin jihar Niger don kawo kwanciyar hankali mai dorewa. In ana biye da shirin muna tattaunawa ne da matasa da suka hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Old Soldier, Muhammad Suleiman da Hannatu Emewada. A sabon shirin matashi Jibrin Soldier zai ci gaba da fashin baki.
Na fanda irin mai na zamani dan mafi aksara su dubun da zaka gani shi da wannan hakken wanda ka san ba hakken shi ne na jike shi da Allah ya bashi
haka ne man zamani na hakken bata yana samu ana samu kasuwar sosai kenan nan mina
a yana tafiri lalle yana tafiri yana tafiri a wannan al'amarin nasu
soja Jibrin Haruna za ka cewa shin matasan nan tunda an san ma inda suke hawo wannan nisa ba za ka yi su kara wajen jami'an tsaro ba duk su zo su kama su saboda su fuskanci hukuncin rashin da'a da suke yi
wallahi ka tabo inda nake so na yi magana lokacin da na bar aikin soja a 2021 ko 2021 mutanen awangi anguwana sun umurce ni da na fito kansila na yi kuma kansila wannan lokaci suka zabe ni mu ne abin nan tashi na farko muka hada ta kungiya ta DC Haram muna fada ne da miyagun kwayoyi masu shayan shayan miyagun saboda a lokacin angon daji limawa na mace ba ta isa ta hawo mashin ta je gurin ba za a kwace mata jaka ko in tana tafiya za a kwace mata jaka laifin jami'an tsaro a lokacin akwai DPO a lokacin ake mai dan yawuri ke da muka kai karansa har gaban commissioner yan sanda muka zauna ga muka shi sabi idan muka kama yara da kwayoyi gajeruwan da nake sawa dan a lokacin ana kira na ma kan fulani gajeruwan ba kuma saboda kuma ba a kowane lokaci ina aibatin a su ɗan uwana da muke wannan harka da su za su kirawo ni kuma za mu tafi operation na hukunta wannan yara to mun muna kamawa za mu kai gurin ƴan sanda amma sai ka ji shi DPO idan ya tashi kai su kotu sai ya kai su da paracetamol sai ya ce ai ba kwayoyi bane muka kama kuma idan muka wuce mun dauka kwayoyin mun bashi to a ƙarshe sai muka zo muna dokan gotan kwayoyin ba tare da sanin shi ba idan muka je kotu sai ya ce ai ba kwaya bane ga abin da muka bashi daga nan sai muka zo sai muna nuna mai hotunan a ƙarshe dai muka ga dai baya son ci gaban wannan yara dole ne muka koma muka rubuta mashi commissioner yan sanda takarda akan ba ma kaunan wannan mutumi a wannan guri matakar kuma yana wannan guri to ba za mu samu nasara abin da ake so ba daga mai da yara to nan ya kirawo shi ya kirawo mu muka bude evidence ababe na shaida a wayoyin mu muka nuna mashi commissioner kuma muka ce mun rubuta masa takarda ba ɗaya ga biyuwa muna jan kunnan sa kuma ga kofi da muka ajiye na wurin area commander to lallai akwai samun tabarbarewa ta bangaren su jami'an yan sanda gaskiya fi su billahi
Muhammad Suleiman all airport cutters anan mina zan ce cewa waɗannan matasa sun gagara shin ya sai duhun dare ya fara yi ne suke fitowa ko da rana ma ko wajajen da suke da hatsari anan mina
da ba dare ba rana amma dai ya fi yawa dai da daddare saboda ka san komi ya dai da rana akwai dan zaka dan ji tsoro saboda kamar ayan anguwa ma za su iya far musu saboda wani lokaci za ka ga ayan anguwa na sukan yi kokari wajen koran su kuma a ji musu dai so amma dai wannan dai government dai da jami'an tsaro su ne ya kamata su kara dagewa saboda in dai aka tsayar da doka kaga indin ka taka doka mai taka ka kaga zai rage
alamun banda bleaching wato sauya launin fata da suke yi da yin tsaga a goshi wukaken da suke rikewa ko adda aina suke boyewa ko a fili suke fidda su suna yiwa mutane barazana
akwai dan hadari wo akwai hadari nan wajen da muke yau azumin ban majin ka sosai saboda
Abu Suleiman abinda nake fada yanzu kana ji na sosai
Alai Nasrun akwai hadari saukon da muke yanzu nan in ba dai zaka zamu sake daurawa zuwa wani lokaci ba
bari mu karisa bari kafin mu zo kan annabi bari mu kammala shirin ma amma musulman kana ji
ina muna jinka ina jinka
oh annabi annabi abinda nake faɗa su waɗannan yaran ya za a yi banda alamun su na sauye launin fata da zaga goshiya za ya gane su yangan su cikin gari
to akan gane su sosai ma saboda kaga sukan dauka goshin nan daga saman goshi su saga shi su kai kan hancin karshen hanci kuma ba su shafa mai dai a jikin su duka sukan shafa ne daga kai sai hannuwa zaga ga kafafun su bakake wus su kuma suna nan a haka din ne sannan yanyan matan yanda suke sa kaya ba su taba ga ya mace ko babban mutum su ce sun bashi girma ba suna nuna abinda kan da ka haife su ka sani su ma sun sani su riga sun zama iyayen mata saboda abinda suka gani mu mun sani mun da muka haife su su sun riga sani to sai respect din su yakan watan ban girman su ya riga ya rage ba su tare da ban girma kuma a idanuwan su da kuma zuciyar su so akan gansu ne ga sunan sun fasa goshin nan guda ɗaya goshi suke fasawa daga sama kaman bari
to to akwai su kuma suke kama da kanuri kenan amma ba kanuri ba
masu fasa goshin nan ba zuwa fasa haka suke yi to mazan ma haka yanda matan suka fasa haka mazan ma suke fasawa
Nura MB Yunus ni ina ganin fa wannan in mata ne gaba ɗaya za su haɗa kai nan mina suna meeting suna kafa kungiyoyi za su yi magani waɗannan matasan
kwarai kan wannan maganin su mai sauki ne amma sai gwamnati ta bada haɗin kai da kuma jami'ai da akwai su jami'an tsaro in ka kama kamar yanda soja yayi magana za kana aiki ne su suna batawa za ka kama ka kai police station shi kuma dan sanda an biyo iyaye sun biyo da baya sun bashi kuɗi sai ya canza magana a kai kotu a canza shi rahoton da za a ba kotu cewa ga laifin da wani yayi kaga ta canza wanda alƙali zai sake yaro gobe kuma yaro zai sake yi sai gwamnati ta yi kokari ma wajen
ina dan ladi soja ne
gashi nan
dan ladi soja
na'am
wannan shekarar siyasa ce kuma an ce irin waɗannan matasa yan siyasa na amfani da su wajen miyagun ayyuka wato san samu shin ma mutane ba za su kauce wa ma maraba ga yan siyasa masu amfani da irin waɗannan yan ta'addan bakwa
to gaskiya kan yanzu haka ma ana kan gaba saboda idan aka san ma kana da mu'amala da su sosai da sosai ana gyamatan ka sosai da sosai kafin ma ranar zaben ya zo
duniya wasu jihohin za ka tarar su wajen manna posta kawai in wannan ya manna posta sa matasan masu mai goyon bayan wannan suka manna posta an jima kaɗan sai wayannan su zo su yage sai su manna postar gwaninsu a wannan wajen manna posta kawai za a iya samun ma zubar da jini a gana ta faɗa shin irin wannan akwai irin wannan barazana a nan mina
wallahi akwai irin a bayan kuma a yanzu din ma yadda abun ma ta dauko salo za a yi hakan saboda idan ka lura yanzu ba fasu ake mannawa ba amma jiya kawai an kashe mutum kuma magoya bayan wannan bangare ne zuwa magoya bayan wannan bangaren to da zaran an kai ga su ga daga election yanzu nan za a yi nan gaba kadan lokacin za a fara wannan poster to lokacin ne zaka ga abun yayi tsauri ke dinna shi kuma ya bi kuma karanta kuma lokacin iyayenmu mata da mu kankin kanmu matakar ba ka ji da karfi a jika to za ka ji tsoron fita ka je ma kasuwa.
Masu sauraro ku biyo mu da idar Allah makon gobe don sabon shirin. Godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Niger da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin sai ni da na shirya Nasura da Mu'ali Kaya ke cewa na bar ku lafiya.
Assalamu alaikum.
To a gaida Malam Nasura da Mu'ali Kaya. Yanzu kuma lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin ne wani da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa babban fitojin na yan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya umarci karin jami'an tsaro a makarantu da asibitoci da sauran cibiyoyin gwamnati domin tabbatar da tsaro wata sanarwa da kakakin rundunar yan sandan Najeriya Olumuyiwa Adejobi ya fitar na cewa an buƙaci karin jami'an tsaro na gudanar da sentry akan tituna da duba motoci duk dai a kokarin da rundunar ke na tabbatar da doka da oda a wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro sai kuma jaridar da Banga daya daga cikin manyan labaran jaridar Banga da cewa yanzu haka wani tsohon dan takarar neman shugabancin kasa a gargashin tutar jam'iyyar PDP Dr. Cosmo Nduke ya bayyana cewa shine ya kai karan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP da kuma gwamnatin jihar Sokoto Aminu Tambuwa a gaban kotu bisa nuna rashin amincewarsa da zaben da aka yi wa Alhaji Atiku Abubakar a matsayin dan takarar neman shugabancin kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara mai zuwa Dr. Cosmos ya bayyana hakan ne a daidai lokacin da ake zargin gwamnatin jihar Rivers Wilson Wike cewa shine ya kai wannan kara ni dai gwamnatin na jihar Rivers ya nisanta kansa da wannan kara da aka shigar sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu da cewa yan ta'addan da suka yi garkuwa da fasinjoji a jirgin kasan nan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna fiye da kwanaki 100 da suka gabata sun yaudari gwamnatin Najeriya jaridar ta ruwaito Malam Garba Shehu na cewa gwamnati ta amince ta sako iyalan shugaban yan bindigan kafin ya bada umarnin a sako waɗanda aka yi garkuwa da su to sai dai kuma sabanin hakan yan bindigan sun ki sako waɗanda suka yi garkuwa da su a wannan jirgin kasa ya zaka dai akwai fasinjoji 31 da suka rage a hannun yan ta'adda waɗanda aka yi garkuwa da su daga baya kuma aka sako su a can baya dai sun bayyana cewa lallai sun bada kuɗaɗe ne kafin a sako su ba tare da taimakon gwamnatin tarayya ba fasinjoji 9 ne dai aka kashe a lokacin wannan hari sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka hukumar da ke yaki da safarin muggan kwayoyi da kuma sha wato NDAE a Najeriya ta kama sunkin kwayoyi Tramadol da yawansa ya kai kwayoyi miliyan 1,100 a jihar Kaduna babban daraktan yaɗa labaran hukumar ta NDAE Mr. Femi Babafemi ya bayyana cewa an kama kwayoyin ne a garin Zaria haka kuma hukumar ta kama wani mutum dan shekaru 50 mai suna Bebuna Eberechukwu a babban filin jirgin saman kasa da kasa dake jihar Enugu inda kuma aka gano ya haɗe sunkin koken har guda 77 bayan da ya sauko daga jirgin Ethiopian Airlines daga kasar Ethiopia karshen sharhin jaridin kenan
gaida baban gida da shirin jaridun Najeriya da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice jiya Lahadi wani jirgin ruwan da majalisar dinkin duniya ta hayar sa dauke da tan 23,000 na alkamar Ukraine ya tashi zuwa Habasha a karan farko daga Ukraine da yaki ya daidai ta da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan Yuznei na kasar Ukraine dake gabashin Odessa kuma yana kan hanyarsa zuwa kasar Djibouti inda za a sauke alkamar akai ta Habasha a gargashin shirin majalisar dinkin duniya na shirin samar da abinci a duniya ma'aikatar lafiya ta Masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin yan Coptic dake unguwar Imbaba dake birnin Alkahira mai yawan jama'a shaidu sun ce gobara ta tashi ne dalilin wata na'ura sanya daki jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benin cocin Abu Satin shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashi sa'o'i 3 kafin su isa wurin yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne kanana manyan yan majalisar dokokin Amurka sun kira jiya Lahadi da ayi nazari sosai kan sammacin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump da ke jihar Florida da kuma ko zai iya illa ga tsaron kasa ta hanyar daukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar Fad White House a shekarar 2021 muna da damuwa mai yawa dan majalisa Mike Tuna jagoran yan Republican a kwamitin leken asiri na majalisar ya shaida wa shirin gidan talabijin na CNN da ake kira State of the Union
to ban sauraro da takaitaccen labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umurni da ma injiniya mu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri nake sallama da ku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum